الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Banu Kumasi da ke nan cikin Katsina. A wannan safiya ta Laraba, yau muna 12 ga watan Safar, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447, wanda kuma ya zo daidai da 6 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tawdihu wal Bayan li Shajarati al-Iman na Al-Shaykh Al-Allama Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wannan shine kuma darasin mu na 32 a cikin wannan littafi. Muna cikin fasli na 2 wanda shi malam yake yi mana magana game da al'amuran da imani yake samun ƙara hauhawa da haɓaka ta hanyarsu. Yake cewa waka zalika nazaru ila faqril makhluqati kulliha wa ittirariha ila rabbiha min kulli alwujuh wa annaha la tastaghni anhu darfata ayn khususan ma tushahiduhu fi nafsika من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. ما لقيت وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها. هكذا تهنجر دوبا زوا قبقاء تور هلتو قبعين سو واضطرارها دم تورسو إلى ربها زوا نيمان تيمكم أبنجين سو من كل الوجوه تقوى جبسكا وأنها لا تستغني عنه طرفة عين كما هلتو بزاس إيا وداتوا قبل سبا قبل قبن جنسو ديدي لكفتا ورئيدو خصوصا ما تشاهده في نفسك مصمم يرد كتي قلن كي كان كران كانك يا كتي من أدلة الإفقار افتقاري ندني ليلة كنونا tsananin buƙatuwarka wa kowace littirari da tsananin matsuwarka. Wato yana faɗar daga cikin dalilan da suke wato imanin bawa yake haɓaka da Ubangijinsa da yarda da shi a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji mahaliccin komai, mai yin komai, mamallakin komai. Duba da zuwa ga yadda halittu gaba ɗaya suke da tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, ya ku mutane ku ne masu buƙatuwa zuwa ga Allah, Allah mawadaci ne shayabo. Buƙatar mu zuwa ga Allah subhanahu wataala da buƙatar sauran halittun da ya yi buƙata ce ta zati. Abinda ake nufi da buƙata ta zati, wato Allah ya halicce su da buƙatar a tare da su, ba wani dalili ne zai sanya su buƙace shi ba. Idan dalilin ya kau su daina buƙatarsa, a'a, yadda kasancewa mutum ba zai rayu ba sai da numfashi, sai da ci da sha, babu wani abin da zai iya ɗauke masa waɗannan buƙatun. Haka buƙatar mutum take zuwa ga Ubangijinsa, ba zai yiwu ba ya rayu ba tare da ya buƙaci komai daga Allah ba. Buƙata ce wacce ke ta zati. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yana cewa, naga Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yana fadar wani baiti yana cewa wal faqru li wasfu zatin lazimun abadan kamal ghina abadan wasfu lahu zati. Yana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kirari da wannan baiti, yana cewa wal faqru li wasfu zatin lazimun abadan, wato buƙatuwa sifa ce gare ni wacce take ta zatina kuma ba za ta rabu da ni har abada. Buƙatuwa ta zuwa ga Allah ce sifa ce ta zati a gare ni wacce take tare da ni ba za ta rabu da ni har abada. Kamal ghina lahu, kamal ghina abadan wasfu lahu zati, kamar yadda wadatuwa zuwa, wato wadatar Ubangiji subhanahu wataala mawadaci, cikakkiyar wadata, baya da buƙatar komai daga kowa. To haka shi kuma ɗan adam ko sauran halittu duka ma suke da buƙatuwa zuwa gare shi, buƙata ta har abada wacce ba za su rayu ba sai da shi. To wannan ita ce shi ne alfaqru al-ittirari, wato buƙatuwa ta tilas, ba wai in ka ga dama ba. Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci ɗan adam sai da ya masa baiwa da abubuwan da dole sai da su ne ɗan adam zai tsayu, tun daga haihuwarsa, tun daga samuwarsa a cikin mahaifiyarsa har zuwa lokacin da aka haife shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa guzurin abubuwa da dama waɗanda da su ne rayuwarsa take tsayuwa. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله ني فتو دكو دكتكونا إيا يمكم آتا لا تعلمون شيئا وقسم كوم إبا لك كنا بقاتر أبند ذاكوي أمفاني لشي وجم قسم أبند ذاك زي أمفاني وكو على يوكو لك أبنجي يمكو بزلن جي دغني da zukata wanda za ku fahimci abubuwa da su domin ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar wa ɗan adam wurin zama a bayan ƙasa, ya samar masa iskar da zai shaƙa, ya samar masa ruwan sha da zai sha, ya samar masa tsiro, ya fitar masa da abinci da zai ci, wanda wannan duk buƙatuwarsa ce buƙata ta tilas. Babu bambanci a nan tsakanin mumini da kafiri, mai biyayya da kangararre, duk sun yi tarayya a cikin wannan bukata. Babu bambanci tsakanin mutum da dabba, duk suna da tarayya a cikin wannan bukata, kuma duk Allah subhanahu wata'ala yana biya musu bukatunsu. Allah subhanahu wata'ala ya samar da wannan ga ɗan adam saboda bukatuwar ɗan adam a nan dole ce, ba wanda zai iya wadatuwa ga barin doron ƙasar da yake rayuwa a kanta, a ce zai tafi rayu a wata ƙasa a wani gurin daban da ba halittar Allah ba, ba Allah ne ya halicci gurin ba, ba yadda zai iya rayuwa ba tare da yana shakar iskar nan da muke shaka ba, ya ce zai samar wa da kansa wani abu da zai yi amfani da shi a madadin iska wadda ba Allah ne ya halicce shi ba, ba ta yadda za a yi ya rayu ba tare da ya ci abincin da Allah ne yake saukar da ruwan sama daga sama ya fitar da shi sannan ya samu abin da zai ci. Haka nan dabbobi, sauraka, ko mutum ko ya so ko ya ƙi, yana jin cewa waɗannan buƙatu ne da shi gare shi har abada kuma a zatinsa suke. Ko ya yadda akwai Allah ko ya ce ba Allah, dole ne da waɗannan buƙatun yake rayuwa, ba zai iya canzawa kansa wasu abubuwa daban nashi na kansa ba. To wannan shi ne alfaqru littirari, shi ne anan ya ce faqru lmakhluqati kulliha wattirariha ila rabbiha. Sannan kuma akwai alfaqru lihtiyari, alikhtiyari wanda buƙatuwa ce ta ɗan adam amma Allah ya ba shi zaɓi, ko dai ya amfana da wannan abin da zai bashi ko kuma ya watsar, wannan kuma ya rigina shi. Ɗan adam yana buƙatar shiriya, yana buƙatar sanin Allah, yana buƙatar ya san kansa shi waye, yana buƙatar shiriyar da annabawa suka zo da ita, littattafan da Allah ya saukar, da sanin hanyar da take mai kyau don ya bita, da sanin hanyar da ba ta da kyau don ya kauce mata. Wannan duk buƙata ce ta ɗan adam, buƙata ce ta zuciyar ɗan adam. To amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bar masa zaɓi, ko yadda ya ɗauka ya amfani da wannan abin da Allah ya samar masa, ko ya watsar wanda ya tarige nashi. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mun dai nuna masa hanya, inji Allah, mun nuna masa hanya, hanya mai kyau da mara kyau duk Allah ya nuna wa ɗan adam. Imma shakiran wa imma kafura, ko dai ya karɓa ya yi godiya ya yi aiki da abin da Allah ya sanar da shi, ko kuma ya kafirce. Wanda Ubangiji ya bar masa wannan zaɓin shi ne wahadainahu najdain, Allah ce muka shiryar da shi tafarki biyu, hanyoyi biyu. Faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama kuma ya kafirce. Duk Allah ya sakar masa wannan ragabar, ya ba shi wannan zaɓin. Amma fa buƙata ce tare da shi, buƙata ce tare da shi, yana buƙatar ya san shi wane ne, me hikimar samuwarsa a bayan ƙasa, wani saƙo ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko masa, me yake buƙata a wajensa, me zai yi ya samu yardar Allah, me zai yi Allah ya fushi da shi. Duk yana buƙatar ya san wannan, kuma duk Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore masa waɗannan buƙatu ta hanyar aiko da annabawa da ya yi, da ya saukar da manzanni, suka zo suka isar da wannan saƙon. Sai ba shi dama, kuma gashi nan ya rage nashi kuma. To wannan buƙata ta biyu wacce ɗan adam yake da zaɓi a kanta, yana amfana ne da ita gwargwadon samun wasu ilmummuka guda biyu. Idan ya samu waɗannan ilmummuka, gwargwadon yadda ya same su, gwargwadon yadda zai amfana da waɗannan abubuwa da Allah ya tanadar masa. Na farko, ma'rifatul abdi rabbahu, bawa ya san Ubangijinsa, ya san wane ne mahaliccinsa, ya san girman mahaliccinsa, ya san ainihin shiriyar da mahaliccinsa ya tanada masa ta hannun annabawa da littattafai da ya saukar, da kuma abin da ya tanada masa na idan ya yi wa Ubangiji da'a, ga abin da zai samu na sakamako, idan kuma ya bijire, ga abin da yake jiransa na mummunan sakamako. Sannan ilimi na biyu shi ne mutum ya san kansa, ya san shi wane ne, ya san cewa shi bawa ne, halittarsa aka yi, akwai Ubangijinsa, ya san cewa rayuwarsa da zai yi a nan duniya rayuwa ce duk yadda ta yi tsawo taƙaitacciya ce, ya san cewa duk wani abin da yake samu daga Allah ne, ba shi da wani abin da zai iya wa kansa ba tare da yadda Allah ba, ba tare da Allah ya ga dama ba. To idan mutum yana da waɗannan ilmummuka biyu, ya san Ubangijinsa, ya san kuma shi wane ne, to gwargwadon waɗannan yadda waɗannan ilmummuka suke guda biyu a tare da shi, gwargwadon yadda zai amfana da wannan buƙatar da Ubangiji subhanahu wataala ya saukar masa ta shirya. Don haka sanin waɗannan abubuwa zai ƙara wa bawa imaninsa da Ubangiji subhanahu wataala, zai fahimci shi mai rauni ne in ya kwatanta halittarsa da ta sauran halittun da Allah ya yi a bayan ƙasa, zai ga da dama daga cikin halittun da yake morarsu, yake amfanuwa da su, sun fi shi a ƙarfin jiki, a girman jiki, amma Allah ya hore masa su. Allah ya ce wa khuliqal insanu dha'ifa, an halicci ɗan adam mai rauni. Idan ya dube da wasu dabbobi da yake sarrafawa, babu wata dabba da ɗan adam baya sarrafa ta, duk girmanta, duk ƙarfinta Allah ya ɗora shi a kanta. Ya dubi wasu halittu manya-manya da Allah ya yi, wanda ba shi da wani iko a kansu, amma kuma yana morarsu yadda ya ga dama. Allah in ya dubi halittar sammai da abin da yake cikinta, sama na rana da wata da taurari da gizagizai da duk wani abin da yake ganin shi a sama, bai da iko akan sa amma kuma Allah ya samar da shi domin sa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an min abinda yake sama da abinda yake kasa Allah ce duk ya hore maka duk ya hore maka kai dan adam ya hore maka su kana amfana da su zaka amfana da hasken rana zaka amfana da ruwan sama zaka amfana da iska mai kadawa wanda ba ka da wani iko akan su amma kuma gashi sun zanto masu amfanar da kai to zaka fahimci cewa ashe kai ba tare da ubangijinka ba ba komai ba ne in yau Allah ya rike waɗannan abubuwa duka ba wanda ya isa a doron ƙasa ya iya samu maka da su duk technologyinsa duk wani abu da yake takama da shi ba zai iya samar maka da shi ba to sanin waɗannan abubuwa su za su sa ɗan adam imaninsa kullum da ubangijinsa su ya rika ƙaruwa ya rika ƙarfi ya rika sanin cewa ba zai iya wadatuwa gabarin ubangijinsa ba daidai da ƙyaftawar ido kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa yake cewa Allah takilni ila nafsi tarfat ayn kada ka bar ni da kaina gurgudan ƙiftawar ido gurgudan ƙiftawar ido saboda Allah subhanahu wataala in zai kyale ka gurgudan wannan to ka halaka sunansa halaka shikin ka gama yawo to wannan yana ɗaya daga cikin abin da bawa in yana tunani a kansa yana tunani a kankin kansa yana tunani a sauran halittun da Allah ya kiwaye da shi to zai ƙara imaninsa zai ƙara hauhawa zai ƙara ƙarfi sai ya ce khususan ma tushahiduhu fi nafsika min adillati liftiqari adillati liftiqar wa quwwati littirar dalilan buƙatuwar da kuma ƙarfin wato matsuwa da kake da shi adillatul iftiqar kasancewarka da babu kai aka same ka shine al-imkan al-imkan da babu kai kuma aka yi ka kuma an ga dama za a tafi da tafiyar da kai ashe kai ba cin gashin kanka kake ba wannan dalili ne da yake nuna ashe kai mai bukata ne da babu kai hal ata'ala al-insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura akwai lokacin da babu kai sai samar da kai ashe wannan a same ka a rasa ka wani lokaci za a yi babu kuma babu kai kamar yadda aka yi wasu kuma babu su yanzu to kai ma wata rana babu kai a samar da kai a rasar da kai yana nuna cewa ashe kai ba cin gashin kanka kake ba ba kai ka kawo kanka duniya ba kawo ka akai in kawo ka akai to dole akwai wanda ya kawo ka am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun sanan kuma akwai ranar da za a ce ba kai wannan shi ne ake cewa al-imkan wannan dalilul iftiqar ne ba shi ne illatul iftiqar ba akwai bambanci tsakanin illatul iftiqar illatul iftiqar zatiya ce ko mu ce abin al-iftiqar din zati ne suna cewa wa ma bidzati la yu'allal abin da yake tare da zatinka ba ka cewa illa saka za ka ce illa ana nufin idan ba wannan to ba wannan in an samu wannan za a samu wannan shine illa to kai ai abin a zatinka yake ba wani dalili ne daga waje ba yasa ka ji buƙatar wanda in ka kawar da dalili za ka daina jin buƙatar ba haka bane a zatinka yake a ginin halittar yake saboda ka duk abin da kake gani dalilul iftiqar ne ba illatul iftiqar ba ka ba kai aka yi ka ya nuna kenan ba a tsaye kake da kafarka ba Allah shine wanda yake tsayayye da zatinsa alhayyul qayyum rayuwarsa ba ta da farko sannan ba ta da ƙarshe sannan ba ta da tawaya ba wani abin da yake bijiro mata na damuwa wanda kai kuma duk waɗannan abubuwan suna tare da kai rayuwarka tana da farko dan da babu kai masbuqun ne kai bil adam sanar da ƙarshe za ka zo ka ƙare masbuqun bil fana to shi alhayyu ne ba rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe sanar alqayyum ne alqa'imu bi zatihi baya buƙatar komai naka, baya buƙatar baya da buƙatar gurin kowa. Ya Allah zai kawar da duk abin da yake bayan ƙasa duk ya gama da shi. Allah ba zai ji tawaya komai ba, ba zai ragu da komai ba. Saboda haka shi tsaye yake da zatinsa. Sannan wal qa'imu bihi ghayruhu, shine ma'anar al-qayyum, al-qa'imu bi nafsihi wal qa'imu bihi ghayruhu, yana tsaye da kansa kuma waninsa da shi yake tsayuwa. Shi baya da bukata zuwa ga kowa, amma kowa yana da bukata zuwa gare shi. Shine Allahu samad da muke cewa Allahu samad. As-samad shine wanda ake nufarsa da bukatu, wanda kowa ya taso da bukatarsa can zai koma, hatta waɗanda suke rigima akan kadaitakarsa ga bauta in suka shiga matsatsi gurinsa suke koma. Amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifu as-su, wane ne yake an samu wanda ya shiga matsuwa, ya shiga takuruwa, sannan yake yayi damuwa? Shine Allah. Saboda idan ka dubi kanka za ka ga cewa abubuwan da suke tare da kai dalili ne da yake nuna cewa kai mai bukata ne. Haka nan al-hudus shine faruwa, abinda yake da farko, abinda yake da farko wanda ba qadim ba, ba wanda yake azali ba, ba kuma qadim ba, shine al-hadis. To kasancewar ka fararre yana nuna cewa kai mai bukata ne. To wannan sune adillatul iftiqar da yake fala. To idan mutum ya gane wannan, ya fahimci wannan, me zai haifar masa? Yace wa zalika yujibu lil abdi kamal al khudu'i wa kathrat ad du'a wat tadarru'i ila Allah fi jalbi ma yahtajuhu min manafi' dinihi wa dunyah wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunyah wa yujibu lahu quwwata at tawakkuli ala rabbih wa kamal al thiqati bi wa'dihi وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. وإذا باوا يسكيغ فهين ترحكا يفهين تشيوا نيني يفهين تشيوا بنجي جنسا يفهين تشيوا إليايكي تشيزي تسعينك فهو سا دولة نينا لبقاتا زواغ أبنجي جنسا بقاتا تزاتي ta halitta tun a karan farko, ba buƙatar da ta bijiro ba da za ta iya juce gushewa, a'a. To idan ya fahimci haka, ya ji haka, wannan wa zalika yujibu lil abdi kamal al khudu'i, to sai ya haifarwa da bawa cikar ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wataala, wa kathrat ad du'a'i wat tadarru'i ila Allah, da yawaita addu'a da kuma ƙasƙantar da kai, da ƙanƙantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, fi jalbi ma yahtajuhu min manafi'i dinihi wa dunya, wajen jawo wa kansa abinda zai amfane shi a addininsa da duniyarsa, wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunya, da kare kansa, samun kariya daga abinda zai cutar da shi a addininsa da duniyarsa, ويوجب له قوة التوكل على ربه, sannan zai haifar masa da ƙarfin dogaro zuwa ga ubangijinsa, ƙarfin dogara da ubangijinsa, wa kamal thiqati bi wa'dihi, da cikakkiyar yarda da amincewa da alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala, wa shiddati at-tama'i fi birrihi wa ihsanihi, da tsananin kwaɗayi ga alheransa da ihsaninsa, wa bihadha yatahaqqaqu al-iman, da wannan ne imani zai tabbata, wa yaqwa at-ta'abbud, bauta Allah za ta karfafa, fa inna ad-du'a, domin ita addu'a mukhul ibada, ita ce barkon addu'a, ita ce barkon ibada, wa khalisuha, ita ce kuma tsagwaran ita ibadar. Anan yana gaya wa maka natija ne, wato sakamako, da idan har ka fahimci waccan gaba ta farko, ka fahimci cewa kai bawa ne mabukaci, kai ba komai ba ne a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kai a cikin halittun da Allah ya ma kana cikin masu rauni amma Allah ya daukaka kai kamma ya karrama ka ya baka wani matsayi babba ya zabo annaba daga cikin ku mutane to wannan zai sa ka kara samun kamala wajen kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala ka yawaita addu'a da roƙon sa da kaskantar da kai gare shi cikin duk neman abin da zai amfane ka cikin neman duk abin da zai amfane ka a duniyar ka da lahirar ka to yayin da bawa ya fahimci shi wane ne shi bawa ne na Ubangiji mai rauni mai bukata ya fahimci haka ya fahimci cewa kuma bukatar sa ba za ta samu ba sai a wajen Ubangijin sa shine wanda zai iya samar masa da bukatun sa yadda yake so to wannan zai sa ya ƙara kankantar da kai gaban Allah subhanahu wataala ya roki Allah subhanahu wataala cikin tadarrui wato cikin kaskantar da kai wasbukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiya cikin kaskantar da kai da nuna kai ba komai bane wannan shi ita ce kofar da tafi kowace kofa sauri da gaggawar sadabawa da ubangijinsa bawa yana son saduwa da ubangijinsa ya samu biyan bukatar sa to kofa mafi sauri ita ce bawa ya nuna shi a gaban Allah ba kowa bane kai ya nuna wa Allah shi ma yana da tashi dabara yana da yadda zai yi yana da wasu hanyoyi nasa na kansa in ya nuna wa Allah sai Allah ya kyale shi da kansa ya ga ya zai yi amma kaskantar da kanka ka marerece ka nuna kai bawa ne baka isa ba abinda Ubangiji ya so da kai shine mai faruwa abinda bai so ba ba zai faru ba ka kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala ka yawaita addu'a kada ka gajiya kada ka gaji ka ce kayi addu'a je kayi shekarar jiya kayi juma kana yi kayi wata dai kayi shekara ka fara jin ka kosa to daga nan sai Ubangiji ya juya maka baya mana ce na ce da addu'a addu'an nan da kake yi kara kusanta sa kake yi idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a sanda kake addu'a to kara samun kusanci kake kuma kara nuna wa Ubangiji kake cewa shine gatanka ba ka da wani wanda zai yi ya maka ba shi ba duk wani wanda zaka gani yayi maka sanadiya ce amma Ubangiji shine mai hore komai da komai to babu abin da zai sa bawa ya rika jin haka sai yayin da ya san cewa shi bai isa din ba shi bawa ne mai tsananin bukatuwa zuwa ga Ubangijin sa bukatuwa ta tilas da bukatuwa ta shi karan kansa ya zaɓi haka to wannan shi zai ƙara samar masa da wannan kamalul khudu to kuma waɗannan abubuwa su ne ibada kamalul khudu zama kamalul mahabba a samu cikakken ƙasƙantar da kai kuma a samu soyayya soyayya ta ƙololuwa yayin da bawa ya fuskanci Ubangijinsa da cikakken ƙasƙantar da kai gare shi da cikakkiyar soyayya gare shi to ya samu abin da ake kira bautar Allah bautar Allah shine kamalul khudu da kuma kamalul muhabba waɗannan abubuwa biyu su suke zama bauta yayin da ka kaskantar da kai cikin kamala sannan kuma ka so Allah cikin ka kamala ƙololuwar soyayya da kana ganin ba wata soyayya da za ta gabace ta to kayi abin da ake cewa bautar Allah to sannan wannan zai ƙara haifar masa kuma har ila yau da quwwatut tawakkuli ala rabbihi ƙarfin dogaro ga Allah subhanahu wataala zai fahimci cewa duk wani abin da yake rike da shi to wasila ce sababi ne sabab ne Ubangiji subhanahu wataala ya danka a hannunsa amma ba shi ne mai yi masa ba ba shi ne mai yi masa ba in Allah ya ga dama sai ya dakatar da sababin gashi a hannunka amma yake amfani gashi a hannunka kana rike da shi amma kuma zai maka amfani ba saboda Allah bai ga dama sababin ya amfani ba misali rashin lafiya in ta samu mutum sababin waraka shine magani a samu magani نبي لك تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله ومن جهله يا كوبان الله كوني مما قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم don Allah bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai san shi ba bai san shi ba amma ba wai babu ba mu a aqidar mu ta musulmi duk wata cuta tana da magani sai dai dan adam ya jahilci maganin kuma Allah ya sanar da wasu da dai yanzu ana dasawa dan adam wanda aqidar cewa akwai cutar da ba ta da magani ya kuma yadda shikenan sai Allah ya kyale shi a haka sai ya yi cutar sai ya mutu saboda bai yadda akwai maganin ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wata cuta fa inna allaha ma anzala da'an illa anzala lahu dawa sai dai ba kowa ne zai san wannan ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta to ashahi shi magani sabab ne sababi ne ubangiji ya danka dan adam kai yana rashin lafiya to ya rike wannan sababin shi kuma zai baka lafiya a dalilin haka amma ba wannan sababin ne zai baka lafiya ba saboda haka sai kaga wani ya sha magani ya warke akan wata cuta wani ya sha magani akan irin wannan cutar irin wannan maganin kuma shi bai warke ba kuma cutar su iri daya saboda me saboda Allah ya ga dama sababin ya aiki a can bai ga dama ya aiki a nan ba saboda haka shi sabab rike shi shari'a ce ka rike sabab in kai haka ka rike shari'a don shari'a ce ta ce ka rike sababi in kana jin yunwa ka nemi abinci yana ba ta ce in kana jin yunwa ba ka zauna ka bude bakinka ka kalli sama abincin ya zuraro maka a'a sai ba maka in kana jin yunwa wa huzzi ilayki bi juz'i nakhli nakhlati tusaqit alayki rutban janiya je ki girgiza wancan tattaran dabinan zaki ga ƴaƴan dabinan su sai ya nuna mata sabab ta je ta yi abu kaza sai ta samu abinci to sabab ne wannan don haka rike sababi shari'a ne shari'a ce ta ce a yi haka ba za ka zauna kaɗai ba ka ce kawai taimako ya zo same ka inda kake mutum ya ce shi tunda dai bawan Allah ne Allah ya san da shi don haka ba zai tafi nema ba kullum garin Allah ya waye zai zo masallaci kawai ya zauna ya ce abinda Allah ya tsaga bakinsa da abinda Allah ya tsaga bakinsa zai same shi inda yake rabon kwado baya hawa sama ya hawa ma zai fado saboda haka sai ya zauna a masallaci har dare ce in Allah ya so zai za a zo a kawo masa sadaka ka masa abinci har ana tunda Allah ya tsaga bakinsa ba zai hana shi abinci ba ba haka Allah yake so ba ya huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ya halitta muku ya sanya muku ƙasa horariya ku yi yawo a cikin saƙo-saƙo ku nemi arzikinsa bai za ku ziya ci salat jaya ka zauna a masallaci an gama sallah ka yi ta zama a nan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku tashi ku watsu a bayan ƙasa ku je ku nemi abinci haka Allah ya ce wannan ita ce shari'a wannan ita ce shari'a to kuma rashin dogaro wato cewa sababi shine zai yi maka to kuma wannan tauhidi ne wannan tauhidi ne idan ka ce sababin shine zai yi maka ka manta da Allah to kuma anan tauhidin ka ya samu saboda haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah wasu daga cikin malamai suke cewa barin sababi tarkul asbab qadhum fil aql yana nuna akwai matsala a hankali kabar sababi ka yi watsi da sabab akwai matsala a hankali sannan kuma war rukunu ila al asbab wal i'timadu alaiha yace hadha qadhu fi tauhid gaba ɗaya kuma ka raja a cewa sababin shine mai yi maka to wannan kuma zai soki tauhidinka shi wancan riƙe wato watsi da sababi alama ce ta taɓuwar hankali ko dabba fita take yi nema ba zaune take buɗe ba kai Allah ya baka hankali sai ka zauna ka ce kawai abinda Allah ya tsaga zai same ka kai ba za ka motsa ba to ya nuna akwai damuwa a hankali mai hankali ba zai wannan ba hankali ba zai zauna yana jin yunwa ba zai nemi abinci bai ce kawai zai je ya ƙoshi alama ce ta taɓu da matsala, sannan kuma ka rike sabab din a matsayin shine mai yi maka, ba Allah ba. Ka rika ganin dabaraka, wayanka, sanayyarka in za ta baka, to wannan kuma zai taɓa tauhidi ne. Shi yasa Fir'auna Ƙaruna da Allah ya bashi dukiya, Allah ce wa atainahu, muka bashi. Allah ya danganta samun dukiyar Ƙaruna da cewa shi ne ya bashi. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usba. Amma bayan duk an je ana masa nasiha akan cewa dukiyar da Allah ya bashi ya sata a inda ya dace, yayi kaza yayi kaza kada yayi kaza, sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi, ai ilimin da nake da shi da sanayyata da sanin yadda za a juya kuɗi, ta haka na same shi. A daina ganin wai kawai a zo ana min wa'azi wai Allah ya bani haka, kawai Allah ya bani, ai ilimi na ne ya bani. Sai Allah ya nuna masa to ilimin ka ya tsare maka dukiyar. Ya ci gaba da abin da yake nufa caka da dukiyarsa da yaudarar jama'a da cutarwa iri-iri da yake wa al'umma. Allah da ƙarshe ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana min al-muntasirin. Allah ya sa ƙasa ta haɗiye shi da gidan da yake takama da shi da dukiyar da take ciki duka, ba wani wanda zai iya kawo masa ɗauki, duk cikin ɗan kanzaginsa masu zuga shi ba wanda iya kawo masa ɗauki, shi ko ba zai iya taimaka kansa ba. Saboda haka ar-rukunu ila al-asbab, mutum ya ɗauka cewa ai yana da wani, tunda yana da wani ba abinda zai same shi, wallahi ba wanda ya taɓa ni, muna tare da wani da wani da wani. To wannan yana suka ne zuwa ga tauhidin mutum. Tawakkali shine haɗa abubuwa biyu. In an ce tawakkali shine ka haɗa abubuwan nan biyu, ka riƙe sababi ka dogara ga Allah, ka riƙe sababi ka mayar da al'amuranka ga Allah. Shari'a ce ta ce ka nemi sababi, ka nemi hanya ta samun abin da kake bukata. Shari'a ce ta baka wannan, amma kuma kakka ɗauka iyawarka ce, dabararka ce, ƙarfinka ne, sanayyarka ce, waye-waye take baka, Allah ne. Kana iya bin duka sababin da aka ce a bi, kuma Allah ya toshe hanyar suke amfani. Suke amfani. To sanin bawa da Ubangijinsa ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahaliccinsa, shi kuma ba kowa ba ne, shi mai bukata ne kaza-kaza. To wannan zai ƙara masa ƙarfin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan zai ƙara masa kamala thiqati bi wa'dihi, ƙara yarda da alkawarin da Allah yake wa bayinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa alkawarra iri-iri. Ya yi wa bayinsa alkawari in suka taimaki addini zai taimake su. In tansurullahu yansurkum wa yuthabbita aqdamakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ku roƙe ni zan ansa muku. Ku roƙe ni zan ansa muku. Wani alkawari ne Allah ya yi. Sannan Allah ya ce sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi. Idan bayina suka tambaye ka game da ni, fa inni qarib, to kusa nake dab da su. Allah ya fi kowa kusanci da kai. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سولك الله أقرب إلى أحدكم من وريده. الوريد جيجد تويا جيجد تكيج كمويت لن أدم وسنشي نأبنجي دباوا سيافي ونف ya fi wannan, ba wai daidai wannan ba, ya fi wannan. Aqrabu min hablil warid, saboda ɗan adam yana ƙarƙashin kulawar Allah duk inda yake, yana ƙarƙashin ƙudurar Allah duk inda yake, yana da ƙarƙashin mashi'ar Allah duk a inda yake. Mala'ikun Allah na kewaye da shi, gabansa da bayansa. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin. Don haka a kewaye yake da mala'iku, ya sani ko bai sani ba, duk mala'ikun nan Allah suke wa aiki. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, saboda ka suna bawa dan adam kariya. In Allah ya ce su burkushe shi, su burde mai wuya, za su. Don haka kusancin Ubangiji da bawansa ya fi kowane irin kusanci. tuci fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a ila ansa addu'a duwan da ya roke ni amma ga nawa sharadin fal yastajibu li ni ma su ansa nawa kira ga nawa sharadin zan ansa musu amma ni ma ga nawa sharadin fal yastajibu li ni ma su ansa nawa kira Allah ya kira ya kira yansa a littafin sa a bisa harshen manzon sa kuyi kaza ku bar kaza kuyi kaza ya ayyuhan nasu ya ayyuhal ladina amanu nan cike da alqur'ani yana cike da waɗannan kiraye kiraye ubangiji wi ku zaka kuyi kaza yi kaza ka kuyi kaza to ku an samu nima kuma kuyi imani da ni cewa ni ne mai ba wasu ba ba wani ba ba iyawar ku ba ba kwarewar ku ba la'allahum yarshudun to da wannan ne za su samu shiriya da za ta kai su ga cimma bukatarsu to wannan shine alkawarin da Allah ya yi bawa yace in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki Allah taimakon Allah shi taimakon addininsa zai ba ku nasara kuma zai tabbatar da digadiganku duk waɗanda za su kara da ku daga abokan gabanku zai dora ku a kansu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku shiga damuwa ku ne a sama amma in kun kasance mu'mini fa kana haqqan alaina nasrul mu'mini ce haƙƙi ne muka dauka wa kanmu za mu taimaki mu'mini kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta wannan ya dora wa kansa ba wani ya dora masa ba ba wanda ya sai dora wa Allah komai shi zai dora kansa da kansa kuma shi zai cika alkawari إن الله لا يخلف الميعاد التي باي سابع الكوري إنك جوا كسامو با وككت أوك ألا ني سابع الكوري أكون أبدا كسابع كوكم وجه كبر بأ الله يسني وكيف كسنتم أكون أبدا ذاك نيمة وبنجد ياسن شيء وباشيني مصلحة كبا فدي في كسنة كنكا كنكا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ya fi ka sanin kanka da kanka dan shi yayi ka shi ya sanya kowace gaba a jikinka shi ya san jiyanka ya san yau ya san gobanka kai dan abinda ka sani shine abinda ka gani a gabanka abinda yake bayanka ka wuce shi baka san ka wuce shi ba abinda yake gabanka zai iske ka baka san shi ba amma tadri nafsun madha taksibu gadan amma tadri nafsun bi ayi arzin tamut ba wani rai da ya san me zai samu gobe me Allah zai masa gobe gobansa bai sani ba bai san inda ajali zai riske shi ba a gidansa a waje a kasarsa a wajen kasarsa a gari a daji duk bai sani ba saboda kewaye kake da jahilci iri iri tare da kai dan abinda Allah ya baka na ilimi kankani ne duk yadda kake tsammani amma utitu min al-ilmi illa qalila dan ilimin da Allah ya baka kankani ne a rayuwarka kai kanka ka dubi kanka duk irin abin da kake ji kana da shi na ilimi ilimin duniya ko ilimin lahira a cikin ilimin Allah dan kankari ne idan ka jahilci abin da zaka ci na an jima baka sani ba ko da ka sa wa ranka wani abu tayi Allah ya sanya maka wani abin da ba shi ba idan ka jahilci baccinka da farkawarka ba wani dan adam da ya san sanda bacci yake daukar shi cikin daƙiƙa nawa da minti nawa bacci zai dauke shi bai san ba wanda ya san haka sai ba wanda ya san sanda zai farka sai dai farkawa ta riske shi wanda zai sa alam din amma ya kasa farkawa alam din yayi ƙara ya saka hannu ma ya dake shi zai san ma lokacin farkawa da Allah yake so ya bayyi ba wani kuma ya sa alam ba zai farka ba sai alam ya buga kafin bugawar alam da awa ɗaya ya farka kuma ko wani ƙara ya tashe shi ko ya ji wani ihu ba lokacin ne yake so ya farka ba to wannan abin da kake yi ne kullum kana bacci ka farka amma har yanzu baka san hakikanin baccinka ya yake ba san ya yake ba ba wanda ya san hakikanin mahiyar bacci sirri ne har yanzu ga dan adam to bare ko mutuwa bare mutuwa ba wanda ya san ya ake ji a mutuwa ba wanda ya san ma ba'da al-maut sai abinda Allah ya sanar da mu shi muka sani to saboda haka a karan kanka cike kake da jahilcin kanka duk abinda ilimin likitanci da sauran sanin jisassan dan adam har yanzu abubuwan da suka sani yan kadan har yanzu wasu abubuwa ba san sirrin su ba abu kaza me yasa yake aiki iri kaza dan zaka ji kace ce miliyoyi akwai miliyoyin kaza 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 to nawa ne akwai sales kaza miliyoyi kaza to annan nawa ne bai sani ba bai sani ba saboda haka ka dauka cewa Ubangiji subhanahu wataala yayi maka alkawari to zai cika alkawarin sa amma kai ma ka cika nashi kuma in ka ga wani abu sabanin abin da kake zato to shi Ubangiji ya san me yayi maka shi yasa bawa da yake addu'a akan wani abu yake ganin kamar Allah bai anshi addu'ar sa ba jahilci ne ka daina kawo ka daina munana wa Allah zato Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine yafi mu sanin Allah ya gaya mana matakan karɓar addu'a ya gaya mana matakan karɓar addu'a mataki na farko ka ce Allah ba ni kaza kuma sai baka sai ka samu abun gashi a hannunka to wannan shi mutane suka sani ka ce Allah ina son ka mallaka min gida ka mallaka masa gida shi kenan ina son mota ka mallaka mota ina son aure Allah ba shi to wannan ita ce karɓar addu'a kawai a wajen mutane ko mafi yawan mutane tare da cewa akwai mataki na biyu wanda watakila ya fi wannan ba amfani shine Allah ya kaɗe maka wata larura wacce ta fi girma akan abin da kake roƙo akwai wani abin da zai iya samun ka na wata gagaruman matsala wacce ko an baka wannan ɗin ma ba za ka amfana da shi ba a sanadin addu'arka sai Allah ya ce to a dakatar masa da wannan abu sai Allah ya kawar maka da wannan abu baka samu gida ba amma akwai wata babban matsala da take tunkarar ka addu'arka ta sa Allah ya ce to maimakon ku bashi gidan waccan masifar ta faɗo masa gidan ma ba zai amfane shi ba a kare masa a bar shi ba gidan amma a tauke masa wannan wannan an sa addu'a ce da baka san ta ba kuma da addu'o'in mu Allah yana ta kade mana irin wannan bala'an da bamu san su iya kasu ba mu da muke rayuwa a ƙasa irin wannan da haɗarurruka suke kewaye da mu ta ko'ina addu'o'in da muke kakkuza cewa haka suke tafiya a banza wallahi wataƙila ba don yawan addu'o'in da nacin da ake yi ba abinda zai same mu sai mun gwammace mu zauna a yanayin da muke ciki to Allah yakan kaɗe wa bawa masifa iri manya-manya wanda sun fi ƙarfin abinda yake roƙo yanzu mutum yana roƙon Allah ya bashi wasu kuɗaɗe ko wata kwangila ko wani abin nan akwai wata gagarumar rashin lafiya da za ta faɗo masa ta shanye masa jiki ta shanye masa baya iya motsawa nan da can baya iya cin abinci ba wanda ko an bashi kuɗin ba abin da zai iya dashi ƙarshe ya ce aje a nemo masa magani da kuɗin kuma aje a kashe kuɗin maganin bai samu ba kuma rashin lafiya bai samu ba sai Allah ya kaɗe masa wannan ya bar shi ba abin to idan mutum jahili ne mara hankali sai ka ji ya koma yana ƙorafi yana kai ƙarar ubangijinsa gurin bayinsa wallahi al'amarin nan dai na yi addu'an nan amma shiru kake ji shiru kake ji wai shiru kake ji bai san me ya faru ba amma wai shiru yake ji wahayi zai Allah zai maka ya ce maka na yi maka kaza sannan ka yadda amma kana jin cewa kai a matsayinka na bawa Allah ne ce in yi addu'a kuma zai an samu don haka ya an samu ko da kuwa ban ga abin da na roƙa ba ya yi min wani abu sannan kaso na uku shine Ubangiji subhanahu wataala ya tanadar maka tarin sakamako da za ka iske shi a gobe kiyama cikin mizaninka shi yasa ita addu'ar bawa Annabi ya ce ibada ce domin tana kunshe da kamalul khudu tana kuma kunshe da kamalul mahabba ka kasantar da kai gaban Allah subhanahu wataala cikin kauna da soyayya kana roƙansa to ishe kansa wannan ibada ce duk sanda kai addu'a lada ake baka duk sanda kai addu'a lada kake samu cikin mizanin ka ne yake ta ƙara hawa ba za ka ga tilin abin da kai na ibadan nan ba sai ran da ka mutu aka dauko mizanin ka sai aka tarin ibada shi yasa annabi ce addu'a huwa al-ibada addu'a ne ita ce ibada Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri ku roke ni in an samu ku sai ce waɗanda suke girman kai ga barin bauta mu ga maka cewa addu'a can bauta ce waɗanda suke jin sun fa karfin su yi addu'a sai dai ya bada kuɗi ai masa shi ya fi karfi bai da lokaci zai ci abinci zai dan kwanta yayi bacci in an jima yana da bitin in sai dare gaba suna da wani taro suna da kaza yana da kaza kawai ka bada lokacin da zai zauna ya daga hannu yana roƙon Allah bai da wannan lokacin ce aje a kaiwa malami su yi sauka ima addu'a wai ya fi ƙarfin a ganshi ya marerece gaban Allah subhanahu wataala yana zubar da hawaye to asara yake wa kansa ita addu'a ibada ce ba wanda ya kai gata da matsayi da sharafi a wurin Allah kamar annabinsa sallallahu alaihi wasallam amma ya fi kowa yawaita addu'a ya fi kowa yawaita addu'a lokacin da ake aka je yakin Badar ka duba yadda ya tsaya ya mayafinsa a kan kafaɗarsa har faɗuwa yake wajen ɗaga hannu yana addu'a har sayyidina abubakar ya tausaya masa kicha kafaka munashadatuka rabbak addu'ar ta isa hakanan ubangiji ba zai tozarta ka ba amma annabi bai daina ba to haka ake so bawa ya kasance tare da ubangijinsa ba abinda kuma zai sa bawa ya rika cin haka sai yayin da ya yarda cewa shi mai tsananin bukatuwa ne zuwa ga Allah shi ba komai bane a gaban Allah to yanda ya sawa zuciyarsa wannan to kuma wannan abubuwan su za su biyo baya to shine abin da yace wa shiddati tama'i fi birrihi wa ihsanihi sannan zai kara masa tsananin kwadayi zuwa ga alheran da suke tare da ubangijinsa da ihsanin da ubangijinsa yake da shi gare shi wa bihadha yatahaqqaqu al-iman da wannan ne kuma imani zai tabbata sauraka imani zai ta karuwa yayin da bawa yake samun kansa cikin irin wannan yanayi wa yaqwa ta'abbud ibada ta karfi fa inna du'a mukhul ibada wa khalisuha domin addu'a ita ce barwar ibada akwai riwaya addu'a mukhul ibada amma bata inganta da wannan lafazin ba abinda ya inganta addu'a huwa al-ibada hadisin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu addu'a ita ce wato ibada wa khalisuha ita ce tsantsagwaran wato ibada din saboda haka wannan gaba ce daga cikin gabobin da shi malayi ya ambata anan waɗanda bawa idan ya same su yake bibiya su to imaninsa kullum tare da ubangijinsa zai zama yana da ƙarfi lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma amin. Thank you.